yau da gobe.
Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu. Shirin yau da gobe kuke sauraro, shirin matasa daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31, da kuma 41. Da masu sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar kuma suna iya samun mu ta tashar VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sai kuma su tashoshin na zangon FM da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niyya duk a Jamhuriyar ta Nijar. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu ta Alpha Radio. Za kuma iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Mu'azu. A duk ranar Juma'a shirin yau da gobe yana yada zango ne a jihar Kaduna a tarayyar Najeriya tare da wakiliyar mu a can Binta Ibrahim wacce za ta karbi ragamar shirin daga nan. To sai a gyara zama. A ci gaba da sauraron shirin yau da gobe.
Sauraro barkamu da sake sada da ku a cikin zauren namu na yau da gobe. Bayan da aka kammala zabe na shugaban kasa a kasar Amerika, sakamako ya fito inda aka samu tsohon shugaban kasa Donald Trump shine ya ci wannan zabe da aka gudanar a ranar 5 ga watan November, wato Talata kenan da ta gabata. A cikin zauren namu na tare ne da Hajiya Hafsat Baba da kuma Muhammad Ibrahim Yaba wanda zamu tattauna da su akan bayan zabe. Sauraro a wancan karan mun tattauna an duba yuwar waye zai ci menene abubuwan da suke wasu ban sha'awa a game da yadda suke gabatar da yakin neman zaben su a mawdu'an da aka gabatar waɗanda suka kawo canji din ko kuma suka bada ƙura'a duk dai mun tattauna a cikin wancan shirin. To wannan shirin dai zamu tattauna ne akan shi sakamakon zaben yanda aka gudanar da shi wannan zaben cikin lumana bayan da misali kila ake ganin sa a nan wuraren ba yayin da har aka gama bamu ji an ce an yi rabon taliya da su hukumu fasaja ko kun gani a TV ana ta bada ko umbrella ko kuma ruwan sha a ce to da Allah a dangwala mu kuma daloli ta yawo
a bamu gani ba
ya zaben ya gudanar a yayin da kuka kalla da ko rahotannin da kuka samu a yin ku dinga bibiyan shi wannan zabe da aka gudanar. To bari mu fara da Hajiya. Kin bibi shi wannan zabe da kuma irin gwagwarmayar da aka yi tsakanin zababban shugaban kasa yanzu Donald Trump da kuma ita wanda ta yi fafata kallabi tsakanin rawana wato Kamala Harris wanda take mataimakin shugaban kasan da suke kan mulki a halin yanzu.
Eh gaskiya mun kalla kuma mun ga abun ban sha'awa, mun ga darussuka da yawa kuma mun ga yadda abubuwa suka gudana da yanda duk bayan sun gama ranar su ta karshe ta tabbatar da cewa suna ta kokari su fito da mutane a yi zabe da kuma yanda kowa ya koma yana dakon jiran me zai kasance. To wannan gaskiya ya ba mu sha'awa kwarai da gaske, kuma kamar yanda ya nace mun fahimci darasi suka da yawa. Kuma a wannan zaben kamar yanda kika faɗa, mu ba mu ga wata taliya ba, ba mu ga wasu an kebe su ri daya ana ba su 500 ko 2000 su sai su dangwala ƙuri'a ba. Kai hatta ma waɗansu ma sati biyu sati uku ma kafin a yi zaben aka ce suna ma ba ma sai sun fito sun bilayi ba, suna iya aikawa da abun nan
shi
ta wasiƙa ta gidan waya yawa su je su kada ƙuri'a su koma gidansu su zama su saboda kila ko layin cinkoso da sauransu. So shi ma kin san wannan babban muhimmin abu ne, kuma ba sai wani ya tsaya akan ka ba, wallahi ga ina ne ka jefa ko kuma yaya akai. Sannan kuma abin da ya kara karfafa min abubuwan da na kalla shine yanda suka fito suka yakin zabe, kowanne ba wanda ya kwanta ya huta a cikin su. Kuma kada ki manta ita Kamla, abin da zan ce ya kamata a ce kamar ta samu wajen kila kusan shekara tana bin tana yin wannan yakin neman zabe. To amma kuma kin san a yanda ta zo, saboda shi shugaban kasa Biden din ba zai iya ba, sai da kuma aka ga ba zai iya ba, kuma yaga cewa dole ya sauka din kuraren lokaci kuma ya sauka. Amma ta yi kokari cikin wata uku kiga irin kuri'oyin da ta samu. Amma kada ki manta shi kaman shi wanda aka zaba yanzu Donald Trump, kinga yayi shekara hudu yana mulki, saboda haka akwai abubuwa da yawa da ya fahimta. Sannan yazo yayi shekara hudu baya kan mulki, amma kuma duk da haka nan bai huta ba, yana bibiyan yanda zai iya sake koma kafin Allah ya zo yin zai sake dawo da shi domin ya koma. So saboda haka darasi ne wanda ya kamata a ce duka ko ina ma ba ma a nan Najeriya ba, duka Afirka dai mun koya.
So Ibrahim Yaba, abubuwan da yake na ban sha'awa shine ɗaya daga ciki kai shine kasancewa shi wannan wanda yake zababban shugaban kasar da aka samu yanzu wato Donald Trump ya taba zama shugaban kasa a Amurka, wanda aka sha gwagwarmaya da shi ya shiga kotu, aka ma yi tunanin kila za a iya hana shi sake yin takara a kasar, amma a ƙarshe dai gashi ya samu dama kuma ya takaran har ya samu nasara. A cikin irin abubuwan da mukan samu a Najeriya shine lokacin da aka zabi zaka ga ba kasafai ake samun wanda aka kayar ya yarda da cewa an kayar da shi ba ya karbi kaddara. Shin kana gana wannan zaben da aka yi tsakanin ita Kamala Harris da Donald Trump ita din ta ba da kai buriya hau?
Eh gaskiya ne, kamar yadda Hajiya ta yi bayani ne, gaskiya dole ne akwai darussa da ya kamata ya kasance cewa a koya a yanda ya kasance cewa suke gudanar da zaben su. Na saurari kalamin da ta yi jawabin ta kenan, na yarda cewa an kada ta, inda a cikin jawabin cikin murmushi ma take su magoya bayan ta jawabi akan cewa an kada ta, ta sun kuma yarda da sakamakon wannan zaɓe da ya kasance cewa mutane suka yi. Sai dai ko wani abu take so a sani shine ba wai sun yarda cewa shi ko shi ne ko ya fi su karɓuwa ba ne wajen zama, a'a sun yi imani ne kuma sun amince da dokan tsarin wato constitution ɗin ƙasar su, don haka wannan abun shi ne kai kasancewa suka amince ba tare da wani ɓata lokaci ba. Sannan kuma take bayani cewa za ta ci gaba da gwagwarmaya na kare haƙƙin su mutane marasa ƙarfi a garin, duk da cewa ba ta ba ita aka zaɓa da sauransu ba. Wannan yana nuna miki a yayin da na saurare ta hakikanin gaskiya har take shi ba shi kanshi ma shugaba Trump ɗin da aka zaɓa shawara ya zama shugaba na kowa da kowa a ƙasar. To wannan abun a lokacin na saurare ta sinad tuna da abin da ke faruwa a nan. Mu a duk lokacin da ya kasance cewa aka ce an yi zaɓe, abin da za ka fara ji kawai shi ne za a je kotu. Za ka fara ji amma ba in makirin ba a yi ƙone-ƙone ba. In ba a je gidan wancan an kai mai hari ba, in ba a kai mai wancan an magoya bayan hari ba, in kuma ba wannan shi da za ka ji sai ka ji an fara magana zuwa kotu daga tribunal, sai a ce an je kotu daga kotu, sai a ce an je supreme. Duk wannan sai ka ɗibo wajen kusan shekara ɗaya Allah ta gubar mai a kotu. Wannan abin kuma yana hana shi wanda ya kasance cewa ya samu nasara a Najeriya
na
zuwa ya aiki domin tunanin duk abin da yake yana tunani kuma me zai biyo baya a wani zaɓe. Mun ga abin da ya faru a wasu jihohi inda ya kasance cewa aka soke wa'annan zaɓuka nasu bayan shekara ɗaya a nan Najeriya. To irin wannan abin da ya kamata ƴan siyasar mu ya kasance cewa su mai da hankali kuma su koya, su kullum su dinga saka ƙasa a gaba a maimakon ra'ayinsu. In aka ce ba kai aka zaɓa ba, to kai haƙuri shekara huɗu ne kawai, kamar yadda Hajiya ta bayyana ta da farko, bayan shi Trump ɗin ya faɗi zaɓen bai zauna ba duk da ƙalubale da ya dinga fuskanta na kai shi kotu da waye, amma duk da aka sai da ya nema ya san yanda aka yi sake dawowa ya zama, kuma ba wani abu ba ne ya ji ya nemi Qur'ani da goyon bayan al'ummar sa kuma al'ummar nan wanda ya kasance cewa a yanzu abin da ake magana a manzon na zabe shugaban Amerika na 47 Allah magana cewa a karo na farko a tarihi da ya bari shi bayan kasancewar shi tsoho wanda ya kasance cikin shekara 1978 sannan kuma wanda ya kasance cewa ya soka mana bayan shekara hudu ya sake aka sake zaben shi sake dawo sannan kuma shi ne a karo na farko da ya samu kuɗu na collector college ake magana din nan a lokaci da wanda yafi samu mafi yawan kuza sannan kuma yafi samu mai yawan kuza na popular vote wanda mutane gari ne to wannan ya nuna cewa mutane ne ma kuma mutane su zai kasance cewa suna ra'ayin shi kanci ta duk da cewa akwai wasu abubuwa wanda kila cikin tafiyar zamu magana akan abubuwan da ya kasance cewa aka duba kamar misali goyen bayan musulmai da kuma bakake da yan latini wanda suke kasan wanda ba
su da yake su ɗan haure din ne kuma yana
kokarin
ya ga ma ya kare su daga shigowa
kasar eh ba su da zabi kasantuwan abubuwan da suke zargin ita ya jabiyar demokrat ta musu a shekaru din Biden wannan abin yana ɗaya daga cikin misali abin da yake faruwa a Gaza kusan kashi 40 ne da wajen hudu an da biyar ɗan latino din ma'ana wanda ma da sauran wanda ma ba wanda suka zaɓi shi Trump
wanda ba ainihin ƙasar
ba wanda ba ainihin wanda ba a taɓa samun haka ba a taɓa samun haka ba a tarihin America duk da sun cewa shi Trump din ba wai shine wai mafi soyuwa ba a wajen su to amma kuma ba kuma sun yi dawai da wasu daga cikin abubuwan da ke so ya yi din bane to amma ba su da zaɓi in za ku su nuna ma ita Democrat ma'ana ba amma ita Kamala din ba Democrat din da kuma Joe Biden abin da ya kasance cewa suka yi cewa ga ɓacin ransu kuma ga kuma a inda ƙasar da yake tafiya ga shi an yi amfani da Qur'an kuma sun yi sun samu nasara abin da suke so.
To ran juyo ga Hajiya matsayin ki na mace na san ƙungiyoyin mata a ina a duniya sun dan shiri masu an koma kila sun ce bari su yi masu gwagwaro saboda kila ana tunanin Kamala da ce za ta samu wannan nasara saboda ku yi an ko ku fara shagali to kuma ga yanda abu ya kasance shin kina ganin duk da yake kuma an san cewa kowane ƙasa an fi samun mata masu su ne suke fi son jefa ƙuri'a to amma ga wannan karan macen ta fito kuma bata samu wani kina ganin akasi aka samu daga wurin bangaren matan ba su fito sun yi ba ko kuwa a mazan ne suka fi su yawa sai sa ba ta samu ƙuri'ar da ake bukata din ba
to ni ina ganin kaman ta samu soyayya jama'ar ta sun fito kuma jama'ar sun fito kuma sun gwada mata kauna amma kamar yadda na faɗa miki daga farko kin san kamata ya ce da Biden ya ga cewa ba zai iya ba to da ya sauka da wuri saboda a bata sarari amma ki duba ki gani a cikin wata uku abubuwan da ta samu ta yi ki duba ki ga a cikin wata uku kashi nawa ta samu na waɗanda suka jefa mata ƙuri'a ko su wannan popular vote din wajen 200 da wani abu ta samu a cikin wata uku sannan kuma ki duba ki ga irin yakin neman zaben da ta yi da kuma waɗanda suka mara mata baya a cikin wata uku kuma kada ki manta ita fa ba baturiya bace shi ma wannan ana kallon shi saboda ana gani ita ma ba kuwa ce kin gani ba kamar lokacin da ita Hillary Clinton ta zo ba kin gani so duk irin waɗannan abubuwan kuma sannan mutane dole da yake ita ce mataimakin shugaban kasa akwai wasu hukunci da ba za ta iya zartarwa ba sai shi shugaban kasan ne zai zartar saboda haka yaƙe-yaƙen nan da ake akwai tana da tarnaki akan irin abubuwan da za ta yi amma zuciyarta tana tare da su saboda ba macen da za ta ga ana kashe mata ana kashe tsofaffi ana kashe yara da sauransu sannan kuma inda a ce ita ce shugaban kasa ina ganin da ba za ta yadda ai haka nan din ba
daga ƙarshe dan saboda mun riga an abu ya riga faru muna da zaben shugaban kasa yanzu a Amerika wato a Donald Trump wanda ce ya dawo ne kan kujerarsa da ya bari shekara hudu da suka wuce wanda fata muke da shi ga wannan shugabancin kuma musamman ga kasashen Afrika wanda amfani zamu iya samu daga shi wannan shugabanci na Donald Trump duba da ilayen da aka yi wancan karan ko wani abu muka samu daga shugabancinsa da kuma yanzu wani irin tsare-tsare kuke ganin ya shimfiɗa wanda zai iya shafan mu
eh to kin duba shi ko a wancan lokacin da ya kasance cewa mulki bai wani mai da hankali wajen sauran kasashen waje akan yaya suke ba wannan yana da wannan ko ince na kasu a wannan bangaren shi fa a kullun tunanin su kai America mutanen sa kai yake tunani bai cika in kin duba ai ko a wancan lokacin ya samu sabani ra'ayi da su da yan NATO din da kasashen NATO din ya in an zo wani abuwa
man yake bai san tsoma baki akan abin da ba na kasar
sannan kuma wannan yanzu magana da ake wannan yakin da ake a Ukraine din ya ga nuna cewa shi da ya haufa ba bata lokaci ko zai kawo ƙarshen wannan yaki kuma tun kafin ma ya an san cewa yana kokari yana sukan yanayin yanda yake gina ake bada kudade ake bada ne kawai kudade dan cigaba da yaki saboda haka shi gaba kasa shi ina suna jira sauransu babu wani abu da su iya illa kawai dai kawai su yi kasance cewa a cigaba da mu'amala na diplomasiya da kuma idan akwai bukatar ne baby ku goyon bayan shi akan wasu abubuwa kila ba mamaki a nema ya kasance cewa a kira lumban manci ba akwai kalamin da yi akan Najeriya a lokacin wancan lokacin da ake ta kashe-kashe yi ne kin cewa kamar Allah kashe wasu mutane akan wasu ƴan addini akan wasu addini a Najeriya ma kan shi ya ce
saboda kila fahimtar da aka bashi
fahimtar shi so shi ba mutum bane wanda za a ce wai kila sauran wasu kasashe ko za su mai da hankali ko suna kanin kila ba mamaki ya kasance cewa wai abi kamar ko zai musu yi shi shi
ko
kasa nan da a cikin saboda mun ba wannan ba shine matsalar shi bayan abin da yake ga abin da babban ko a cikin point din da yake magana cewa shi idan an zabe shi shine magana koran bakin baki wayan da yake ganin cewa ba
ba
magana bunkasa tattalin arzikin kasa wayannan su ne babban abin da shi yake gaban shi ba ma magana ko yakin Gaza da wani wannan ba duk da an san cewa goyen bayan shi daga Isra'ila tana nan shi ma ba wani
wanda mai to wani fata muke da shi da misali kila wannan karan da akwai wani canji da kake
fatan kawai fatan kawai shine gaskiya din zai yi kasance cewa kila dan yanzu an ce Allah ganin kaman zai zo da sababbin masu ba shawara a wannan gwamnati fiye da wanda mun wasu daga cikin wanda suka yi wani aiki da shi wancan sun ma soki ma sake dawo wani shi so ba sa tare da shi to ana ganin kila ba mamaki Allah ya sa ya kasance cewa ya duba ya ga musamman yaƙin nan na Gaza ga Afirka kuma babban zai kuma shi ne kawai dai mu dai mu ci gaba da ya kasance cewa in an je majalisa ɗin gidan Allah akan wani abu da ake bukata ko wani tattalin arziki ko wani tattalin arziki da zai bukata namu da sauransu to ya dan mai da hankali don a baya gaskiya bai mai da hankali ga Afirka ba Allah ta nani kila don ban iya tunawa in ma akwai wata ƙasa da ya ziyarta a Afirka a wasu shekaru hudu ci da ya wancan kala to da haka muna fata kila wannan kalan ba mamaki a samu wanda zasu ba shawara cewa mai da hankali shi a gaba domin Afirka na bukatar goyon bayan kasar irin Amerika da mu samu bukatar tattalin arziki da sauransu
Hajiya to abun da muke fatan mu gani shine kaman yanda aka ce Najeriya suna neman kujera ta dindindin a majalisar ɗinkin duniya kuma wannan karan mun ji cewa Biden ma yayi magana da shi shugaban ƙasa Tinubu to saboda haka muna fata cewa wannan magana za ta dore saboda Najeriya ta samu ita ma wannan wakilci din sannan kuma muna fata cewa irin taimakawa da America take yi tallafi da take yi ko da yake mun ji kamar ya ce yana son ya rage kuma ya soke amma muna fata cewa zai ci gaba da bada wannan tallafin ta sha'anin ilimi ta sha'anin lafiya ta sha'anin kuma tsaro da sauransu to muna fata cewa ya taimaka ya ci gaba da yin abin da ya kamata ba mu kanmu kadai Najeriya ba duka Afirka gaba daya
madalla to binda bata yi sallama da mu ba tukunna mako daya gabanin zaben Amurka na bana alƙaluma sun nuna cewa ana kankan tsakanin ɗan takarar shugaban ƙasar wato zababban shugaban ƙasa mai jiran gado Donald Trump da mataimakiyar shugaban ƙasar na yanzu mai barin gado Kamala Harris to sai dai kuma Trump yayi nasara da rata mai yawa a bangarori daban-daban inda yayi nasara a jihohin raba gaddama masu tasiri ga sakamakon zabukan shugaban ƙasa a Amurka Bisa alƙaluman kamfanin dillancin labarai na Associated Press, Trump ya samu ƙuri'un magoya bayansa, sannan kuma ya yi nasarar samun ƙarin wasu ƙuri'un mutanen da bisa al'ada jam'iyyar Democrats ke zaɓa, wanda suka haɗa da maza baƙaƙen fata, maza 'yan Latino, da matasa masu jini a jika. Trump wanda ake tuhuma da aikata laifuka 34 don bada bayanan ƙarya akan kasuwancinsa a watan Mayu. Yanzu yana shirin zama ɗan takarar shugaban ƙasa ɗan jam'iyyar Republican na farko da ya yi nasarar samun mafi rinjayen ƙuri'un jama'a a cikin shekaru 20.
Kujerar mulki ta yi kama da kujerar aski a majirwa. Idan yawa kai ne goba wani ka take ɗorawa ya majirwa. Dafin maya mulki ya fi gaba da dafi na maciziya in an duwa. Sanin maya mulki ya fi sanin masana littafiya ba karyawa. Buran maya mulki ya wuce duk talakawa buri in an duwa. Halakar maya mulki ta fi gaban halakar 'yan duba ba sharriwa. Lura mu duba a kan mu biye wa adan zuwacinmu ba riba ba. gudun maya mulki yafi kama da gudun wata sa'a in an duba kujerar mulki ba maraba da kujerar askiye ya mai girma
Madalla, to yanzu kuma zamu je ga tattaunawar da Binta ta yi da Bashir Gentile, masani kuma mai sharhi akan al'amuran siyasa a game da zaben shugaban kasar na Amurka wanda yayi fashin baki akan muhimman batutuwan da suka yi tasiri a zaben na bana. Ga abin da yake cewa
gaskiya abin da ake ciki shine ba a taba samun kalubale a shekara 200 na zaben Amurka shugaban kasar Amurka a inda za su tsara irin wannan ban tsakanin Kamala Harris mataimakin shugaban kasar Amurka a takarar Democrat da kuma Donald Trump tsohon shugaban kasar Amurka ɗan jam'iyyar Republican na farko dai akwai role of swing state wasu jihohi guda bakwai waɗanda ana ganin mutum idan akalla ya samu guda hudu daga ciki ko biyar zai iya zama shugaban kasar Amurka kamar irin su Pennsylvania, Georgia, North Carolina, Michigan, Arizona, Wisconsin da Nevada. Zaben Amurka ba yawan kuri'u ne ke sake zaben shugaban kasa ba, a'a yawan wasu kuri'u ne na wasu mutane fitattu da ake kira electoral college guda 538. To akalla idan mutum ya sami 270 ya zama shugaban kasa, saboda haka wannan jihohi suna bada irin gudunmuwa akan haka. Na biyu shine party structure, wato stronghold na kotu jam'iyya, wato kotu jam'iyya a kotu jihohi da wato wannan al'ada nasu ne kowa zai yi kokarin kar a kwace masa wanda yana ganin samun su shi ma zai taimaka masa. Misali kamar Republican kaga kamar Texas da Florida wannan jihohin su ne, kamar su Democrat California da New York wa'annan jihohin su ne wannan ma zai taimaka. Abu na uku shine endorsement na celebrities, wasu goyon bayan wasu fitattun mutane da suke a rayuwar kasar Amurka, ko gansu yan wasan kwaikwayo ne ko jaruman Kennywood ko kuma yan wasan ball ko yan wasan basket ko kuma wasu mawaka, wannan yana zai taimaka kwarai a wannan. Kuma shi Trump da Kamala Harris ko ne akwai wanda ke goyon bayansa? Misali kamar Kamala Harris, Malon X ya goyi bayan ta, ina goyon bayanta, Cardi B yana goyon bayanta, Ricky Martin yana goyon bayanta, haka shi kuma Donald Trump, Elon Musk wannan fitaccen mai kudin duniya yana goyon bayansa, da Acid Rock fitaccen jarumin nan na Kennywood da kuma Amber Rose suna goyon bayansa. Na hudu shine zabar mataimaki wanda zai taimaka ko wani a cikin su.
Kafin mu yi sallama da ku masu sauraro, za mu leƙa ɓangaren ƙwalama.
Tubarin shiga madafa, Fatima, me za a sarrafa wa masu haro?
To abincinmu ne na zamanin yanzu, amma dai a Hausance zan iya ba shi suna wainan makaroni.
To Fatima, to daga me muke buƙata tun da yau har waina za a yi ta makaroni?
To muna buƙatar makaroni shi karan kanta da su kayan miya, a tarugu, tattasai, albasa, sai kuma su karas, su green peas da green pepper, duk kana iya sawa. Sai kuma muna buƙatar kwai da kuma sinadarin ɗanɗano da gishiri har da sinadarin ƙanshi, duka don kawai don yayi daɗi a baki. Sai kuma a gefe za mu samu kabeji wanda za a yi sauce ɗin shi. In kuma baka da shi kana iya haɗawa ka yi da nama ko kuma kaza, duk wanda kake so kana ɗan dangwalawa kana cin da wainan.
To muje zuwa ya za a samu wannan shi waina.
To da farko in ka samu makaronin ka, ka dafa. In ya dahu ka bar ya
dahu. Ka dan sa gishiri.
Amma ka bar ya dahu da yawa saboda zaka zo ka soya shi.
To.
To in ka samu ka ya dahu ka tsane shi, sai ki yanka karas dinki da green peas dinki, sai ki tafasa su, ki sa su idan suka tafasu, sai ki sauke abin ki tsami ki dan sa, amma ki tabbatar kin sa gishiri a ciki dan daidai. Sai ka samu wannan kayan miyan nan naka. To shi kayan miya zaka iya jajjagawa ko kai blending ka niƙa shi ko kuma ka yayyanka.
To wato dai ba dai a sani dai zama ruwa-ruwa
ne lauci. Kai yayi ruwa-ruwa ya dan yi dry kenan.
Idan ya kauri kuma ana sa daga ganin idanuwan
ko? Yawwa, So daga nan kuma sai ka samu kwanka. In kamar makaroni ɗaya kake dafawa zaka iya sa kamar kwai uku ko hudu yanda dai zai iya kama sai ka samu shi ma flower kadan ka aje a gefe bayan haka nan sai ka zo ka gama jajjaga kayan miyan ka sai ka zuba shi ka hada shi a macaroni ka bayan nan sai shi ma ka dauko wanda ka buga sai ka zuba shi shi ma sai ka jujjuya komai da macaroni da komai ya hadu da sinadarin dandanan komai ka zuba shi ya hadu sai daga nan zaka iya zuba flower ka kana iya kwaba flower da ruwa kadan dan ya danyi kauri
to wato nake nufin bayan shi wannan macaroni da aka na dafa na tsane shi amma ya dafa wanda za a iya ci amma dai ba kai ya taushi da yawa to sai in sa shi a gefe shi kuma wannan kayan jajjage shi ma na hada na tattasai attaruguna da albasa na jajjaga shi yanda dai za a iya ganin sa idan shi ma sai in zuba a cikin kwanan da na zuba wannan macaroni sannan kuma shi kwai shi ma buga shi ne kara watsa a ciki sai in kwaba to sai kuma
flower ka
to sanan da noko shi ba bukata sa wannan
matakin ana bukata ma ne dan dandano na ai dole ya fito da dandanan da kake so dan yayi dadi a baki to kana iya sa su seasonings din ka su gishiri da yanda dai kawai
su dan kore-koren nan da ana sa
ana sawa abinda dai zaka iya dai
wanda kake so ka ci
amma duk kana iya sawa amma jinjan ne duka ko ma menene yanda kake son dandanan abin ka haka nan zaka
to sai ka kwaba su jujjuya su hade jiki to kuma ga fulawa da ma kin ci in dan ko sa mata ruwa ko dan ya haka da
ya faka barbada
shi a hankali na san ba zai
dan ya hadu
ba zai guda ba
to daman na gaya muku cewa wainan makaroni ne so muna bukatan tanda uwar gida ka ki samu tandan ki mai tsafta wanda zaki sa a wuta ya danyi zafi daga nan sai ki dan diga kun kina iya amfani da butter kina iya amfani da shi amma dai gaskiya gwan muka yi amfani da man gida sai ka fara kwasowa da wannan ludayin naka kana kwasowa
ne wato a sa dai mai kamar yadda ake sa man
zai waina to haka nan ne in ka kwaso shi sai ka zuba shi a
shi wannan kwababban abubuwan da aka hada makaroni da kwai da komai sai in kan fato shi a ludayi
sai ka zuba a tandanka to idan kina amfani da tandan na zamani ne wanda ke da murfi zaki iya in kika zuba shi na farko sai ki dan bar shi ki rufe shi ki bar shi bayan dan mintuna kadan sai ki zo ki bude ki juya dan shi ma dayan wurin ya soyu to haka nan zaki yi shi
sai yin kwashi
wallahi ki shi kwashi da dadi kuma
to Fatima kowace waina tana da yi biyu ko dai ka ci shi da suga ne ko ka ci shi da miya to shi wannan wainan da me a koko haka nan kawai ake ci shi koko ana masa miya
a'a za a iya mishi cabbage sauce za a iya mishi sauce din kaza ko na nama
kana yi kana
yawa wanda
kana ciki ko na
duk wanda ka samu ajiya
a wannan lokacin
eh wannan to sai sai na dan koda buka samu nama a hada da cabbage cabbage dai kaka dan samu kai yayyanka shi da kyau shi ma sai ka zo kai sauce din shi
to ya za a yi sauce din shi ya zama sauce din
in ka bayan ka yayyanka ka wanke shi yayi sai ka nika albasan ka shi ma da tarugu da tattasan ka sai ka zuba shi ka zuba mai a frying pan dinka sai ka zuba ka dan soya shi ka dan to bayan ya soyu sai ka zuba cabbage in ka gama ka zuba kabejin ka zaka iya sa sinadarin dandano da su gishiri
to wato sai ka sa maka kabeji sannan zaka sa
dan ya kama to wannan kayan lambu da kika tafasa a baya sai ki dako su sai ki zuba a sauce din kabejin ki yanda zai kara kayata miyar taki in baka son shi da ruwa-ruwa sosai zaka dan iya rufewa yayi steaming sai ka bude to kaga komai in ka bayan ka juya komai ya hadu bai ba zai samu ruwa ruwa ba amma in kana so da ruwa kadan kara ruwa kadan dan ya dan yi romo romo haka to haka ne shikenan ka gama da sauce din ka
to kuma dama da nama ne ko da kaza dama ka tafa so ta dan yara ta sai ka afa a ciki
to hada da shi
baka lafiya cikin lafiya makaruna an samu promotion
lalaikam
to a ci lafiya
insha Allah
masu sauraro iyakacin abin da muke dauke da shi kenan a wannan rana Allah ya ba mu alherin sa
madalla a gaida binta a tawagar ta masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu na yau a madadin Binta Ibrahim da dukkan waɗanda kuka ji miliyoyin su a cikin shirin sai Julie Leathers Gresham da daidaita mana sauti Aisha Mu'az ce take muku sallama daga nan birnin Washington DC. Ayyukan da ke mako lafiya.